بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na tafsiri, wanda insha Allah za mu ci gaba da karatun ne da kan aya ta 49 a suratul Baqara. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
شيء قبل بياني كان نعمومن دا الله مدوك كنسر كيي و الأمر بنو إسرائيل تندق فرقو زامن النبي موسى عليه السلام زوا بايا. Allah ta'ala yana tunawa banu Isra'il waɗanda suke raye a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ga irin baiwa da ni'imar da Allah ya yi wa kakanninsu, abinda ya zama shine abin alfahari, ya zama ɗaukaka gare su. Don haka ana tuna musu waɗannan ni'imomin don su gode wa Allah a yanzu, tunda lokacin cika alkawari ya yi, to su cika alkawarin. Ma'ana Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci da alkur'ani, to su yi imani da shi. To shi ne ake tuna musu wannan. Ci gaba da wannan tuna musu bayan abin da aka faɗa, Allah ta'ala ya faɗa a baya. Allah ta'ala ya ce wa iz najjaynakum, ku tuna yayin da muka tserar da ku, ai aba'akum, muka tserar da ubanninku, kakanninku. Wal kitabu bihi wa bima ba'dahu lil mawjudina fi zamani nabiyina bima an'ama ala aba'ihim. Wato da aka yi wannan magana, wato wannan magana ta yanzu da abin da zai zo baya, to ana yin maganan ne ga waɗanda suke raye, suke suna nan a lokacin annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. An tunatar da su kan ni'imar da Allah ta'ala yayi akan kakannin su tazkira Allah bi ni'mati Allah ta'ala li yumin ana tunatar da su ni'imar Allah dan su ba da gaskiya tashi kai kana ya tashi ko ne suka zo kanta ku juya shi da haka ana tuna musu wannan dan su yi imani Allah ta'ala ya ce ku tuna yayin da muka tsirar da ku min ali fir'auna daga fir'auna da mutanensa fir'auna da jama'arsa yasumunakum su al'azab suna dandana muku suna gana muku mummunar wahala suna gana muku azaba suna wahalar da ku matuƙa yusabbihuna abna'akum wato suna yanyanka ƴaƴanku maza libayan lima qablahu wato ma'ana su al'azab din kenan suna yanyanka ƴaƴanku maza babu shakka a ce wani mutum maki ya samu iko yanda zai kama dan mutum ya kama dan mutum ya yanka shi karfi da yaji wannan babu shakka zilla ce da azabtarwa to fir'auna ya sa an yanka dubban yaya kamar yadda aka rawaito a siyar da tarihi suna yanka yayanku maza wai sahayuna nisa'ahum nisa'akum kuma suna kyale suna raya yayanku mata wala yaktulunahunna ba sa kashe su yastabquhunna ahya'an suna barin su a raye ba sa kashe mata li qawli ba'dil kahanati lahu saboda wani cikin bokaye ya faɗa wa shi fir'auna inna mauludan yuladu fi bani isra'ila yakunu sababan li dhahabi mulkika za a haifi wani ɗa a cikin bani isra'il wanda zai zama sababin wucewar mulkinka ko kuma kamar yadda Jamaluddin al-Qasimi ya nakalto a tafsirinsa Mahasinu Ta'wil kamar yadda mai ta'alikin ya ambata ganin yawa da suka yi suna yawaita suna yawa matuƙa suna bunƙasa sosai su banu Isra'il to fir'auna da mashawartansa sun ji tsoron yawan da banu Isra'ila suke yi nan gaba bautar da su ɗin nan ba zai yiwu ba mayar da su tamkar bayi ana azabtar da su wannan ba zai ɗore ba akwai alamun za su ɓaci kansu nan can gaba don haka suka ce lallai akwai buƙatar ɗaukar mataki na rage musu ƙarfi yaya za a yi to shine a dinga kashe ƴaƴaye maza ana barin mata ko da ke daga baya kuma sun gano cewa to wannan ɗin ma kuma ai zai kawo wata matsala domin idan mazan sun yi ƙaranci wata ran za a zo a rasa masu aiki dole sai dai su ƴan gatan su je su yi ta aiki kuma amma dai duk da haka sun rinjayar da ci gaba da riƙe mulki ci gaba da wannan danniya a kan banu Isra'ila saboda haka fir'auna ya ɗauki wannan mataki na yanyanka ƴaƴayen banu Isra'ila maza domin kaucewa ko dai in labarin ya tabbata kaucewa ɗan da yake tsoron kada ya zai kwace masa mulki ko kuma aƙallanta dai rage wa banu Isra'ila ƙarfi ta yanda ba za su samu ƴanci ko su ƴanta kansu ba daga bautarwa to kuma me ya faru dai Allah ta'ala yana tunawa banu Isra'ila wa'inda suka zo daga baya cewa Allah yayi ni'imtarwa ko yayi ni'ima akan kakannin su domin Allah ya sanya Fir'auna ya halaka kuma nu Isra'ila sun gaje kasa. Allah ya gadar da kasar Misra bayan halakar da Fir'auna ga banu Isra'ila. Wannan ni'ima ce babba. Yasa yace wa fi zalikum, cikin wancan azabtarwa al'azab awil inja ko kuma tserarwa, azabtar da ku da su Fir'auna suka yi ko kuma tserar da ku da aka yi daga hannun Fir'auna da jama'arsa, to cikin wannan bala'un min rabbikum azim, akwai jarrabawa ko ni'imtawa daga wurin Ubangijinku mai girma. Wato lallai wannan jarrabawa ce mai girma daga Ubangijinku, ko kuma wannan ni'ima ce babba daga Ubangijinku subhanahu wa ta'ala da ya muku wannan baiwar. Aka ce ibtila'i ne musibar, to babu shakka babban ibtila'i ne. Idan aka ce ni'imtarwa ne, kwato sun babban ni'ima ce, kuma da ni'ima ɗin da jarabawa duka dai jarabawa ce. Sai da akwai ni'ima, akwai jarabawa ta janibin ainihin alhairi, akwai kuma jarabawa ta janibin sharri. Kowanne ne abinda ake bukata shi ne a samu sabati. Cikin abinda suka yi mukun akwai jarabawa mai girma daga Allah, ko kuma akwai ni'imtarwa da aka jarabe ku da ita mai girma. Ya kamata ku gode wa Allah akan haka. Banda wannan kuma, wa iz farakna bikumul bahara, ku tuna lokacin da muka tsaga kogi saboda ku, saboda mu tsirar da ku. Hatta dakhaltumuhu haribina min aduwikum, har kuka samu damar shiga cikin wannan kogi bayan da aka ainihin tsaga ruwansa, aka yi muku hanyoyi kamar burtali kuka fita kuna masu gudu daga maƙiyanku. Annabi Musa da jama'a, mutane Annabi Musa suna gaya wa Annabi Musa inna lamudrafun, lalle za a riske mu. Qala kalla inna ma ayi rabbi sayahdin, yace a Ubangiji na yana tare da ni da sannu zai nuna min yadda za a yi. Allah ta'ala ya umarce shi, ya sa sandarsa ta mujiza ya yi duka cikin ruwan, sai ruwa ya daskare ya zama kamar dutse na kankara da kuma hanya shatin hanya a tsakani, hanyoyi goma sha biyu suka shiga kawai suka fita har ba wanda ya rage cikinsu. Fa anjaynakum, muka tserar da ku min al-gharq, daga ainihin nitsewa. Da Allah ta'ala ya so su ma lokacin da suka shiga sai ruwan ainihin ya haɗe sai su halaka, to amma Allah bai so haka ba. Wa gharqna ala fir'auna, kuma muka nitsar da muka dulmayar da Fir'auna da jama'arsa, qaumahu ma'ahu, mutanensa tare da shi. Wa antum tanzurun, kuna kallo, ilan tibaqi al-bahri alayhi, yanda kogin ya haɗe a kansu. Ai babban abin farin ciki ne, babban abin ƙaye ne, wanda ya ɗau shekaru aru-aru yana azabtar da kai ko azabtar da ku, wanda ya yanyanka muku, yanyanke muku ƴaƴaye da halakar da su, ba a batun bautarwa, wahalarwa da ainihin wato azabtarwa iri-iri da aka yi ta yi muku. Amma ya zo a gaban idanku a halakar da su, a sa ruwa ya cinye su, ba wanda ya rage daga ainihin ƙarami har ƙololuwarsu Fir'auna, babban abin farin ciki ne. To duk mun yi muku wannan, mun yi wa kakanninku wannan, kuyi godiya, kuyi imani ma. Banda wannan kuma, وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة كتنا لوكتين دا مكاي القواري دا النبي موسى أربعين ليلة سوى بايم قوانكي أربعين زامو قانا دشي دماء باشي التوراة نوريه إندن إذائها التوراة لتعملوا بها زامو باشي التوراة bayan kwanaki 40 aka umarce shi da yayi ibada ruwasu ruwa ya ance Allah ya wajabta masa azumi ne na kwanaki 30 to bayan wato kamar da ke nasi ne ma bayan kwana 30 sai ya cuɗa baki kafin ya gana da Allah sai Allah ya ƙara masa kwanaki 10 fatama miqatu rabbihi 40 layla kenan sai kwanakin suka cika 40 sai gana da Allah a wannan lokaci Allah ta'ala ya bashi at-taura sukutum a lokaci guda cewa to tunda an halakar da makiyansu fir'auna da jama'arsa to ga littafin aiki ga littafin shari'a wanda za su tsara rayuwarsu ta mulki rayuwarsu ta ibada hukunce hukunce duka a ciki dama ta samu yanci ya samu ga littafin aiki shi yasa ce ni ta malube a domin ku aiki da taura summa tahassumu al-ijla to amma bayan tafiyar wato shi Musa sai kuka rike dan maraki alladhi sagahu lakum as-samiri wanda asamiri ya kera muku shi kamar yanda bayanin sa yazo a soto daha min badihi bayan tafiyar shi annabi Musa yazo ga alƙawarin Allah bayan tafiyar annabi Musa tsawon wayannan kwanaki 40 kafin ya gana da Allah subhanahu wata'ala ya dawo da littafi bayan ya bar musu annabi Harun ya wakilce shi ya gyara tsakanin su kafin ya dawo amma asamiri wani kangarare a cikin su sai ya dan maraki kuma yace musu wannan shine abin bauta na abin wato gare su da annabi Musa hadha ilahukum wa ilahu Musa fanafi yace wannan shine abin bautar ku abin bautar Musa ya bar shi anan ya manta ya tafi wani wuri yana neman sa suka dinga bauta wannan dan maraki suna kida suna waka suna kewaya shi wa antum zalimun alhali kuna masu zaluntar kanku da rikar dan maraki a matsayin abin bauta dan babu shakka zalunci ne wannan liwad ikumul ibadata fi ghairi mahalliha saboda kun sanya bauta ba a ma'ajiyarta ba kun aiwatar da bauta ga wanda bai tantanta da ita ba Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne mai tantantar bauta kun bar karantarwar manzanku sanadin tsiranku wanda ke tattalin dora ku akan tafarki madaidaici yana juya baya domin ya karbo littafi kuka canza hanya kuka zalunci kanku summa afauna ankum min ba'di zalik sannan muka yafe muku wannan laifi wanda ke zai zo bayani kan abinda aka dora musu akan wannan laifi sannan muka yafe muku laifi bayan wannan bayan bauta dan marajin sai muka yanin yafe muku la'allakum tashkurun domin ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan abinda Allah ya muku wa yas'atina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadu har ila yau dai ku tuna yayin da muka baiwa Musa littafi wato at-taura kenan bayan tsayar da banu Isra'il an ba su littafi an baiwa annabi Musa littafi wal furqan wanda yake a matsayin wato mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Wato kitab da Al-Furqan din ɗaya ne, ba daban-daban bane ba. Ba za ka ce yayin da muka baiwa Annabi Musa littafin At-Taura ba da kuma Al-Furqan, wani littafi Al-Furqan ba, a'a, adafi ne na tafsiri. Wato yayin da kutuna yayin da muka baiwa Annabi Musa littafin At-Taura, wanda shi ne littafi mai rarrabewa, ai al-fariqi bayna al-haqqi wal batil, mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya, al-halal wal haram, da halal da haram, dukkan wani kyakkyawan abu da mummuna, to yayi bayani. La'allakum tahtadun, domin ku shari'a, domin ya zan muku sababin shari'a. Duk wannan nimomi ne waɗanda suke manya da Allah ta'ala ya yi wannan al'umma ta Banu Isra'il, wacce wanda waɗannan nimomin sun cancanta da su yi tunani a kansu da muhimmancinsu, kuma su gode wa Allah, su yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kada su juya masa baya, ko da yake abin takaici ba shi ne abin da suka yi ba. Saboda galibi halayyar ɗan adam ita ce butulci, sai ‘yan kaɗan waɗanda Allah ta'ala ya kyautata musu zukatansu, waɗanda suka san godiya ga Allah a kan ni'imomi da ya yi musu, Allah samu a ciki. Sannan Allah ta'ala ya ce,
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
وإذ قال موسى لقومه كأنبت يا عند موسى عليه السلام يفدع ومتى ننسى الذين عبدوا العجل وإن سكبوتا ودم ركي suka yi wannan babban zalincin, ya ƙaumi, ya ku mutane na, innakum zalamtum anfusakum, lallai kun zalunci kawunanku, kun cuci kanku da kanku, bittikazikum al-ijla, da riƙarku ɗan maraƙin nan na asamiri a matsayin abin bauta, da kuka riƙi ɗan maraƙi a matsayin abin bauta bayan jagoranku Annabi Musa baya nan, ko da yake khalifansa, wakilinsa a kanku Harun yana nan, ba ku karɓa masa ba, kuka bauta wa ɗan maraƙi, to lallai kun zalunci kanku da yin wannan. Fatubu ila bari'ikum, ku tuba ku koma izuwa ga mahaliccinku. Albari'u mahalicci kenan, mai halitta. Ku tuba ku koma izuwa ga mahaliccinku daga bautar da kuka yi. Faktulu anfusakum, to su tuba ɗin a tsarin shari'ar su ba kamar a shari'ar mu ba. Komai mutum ya aikata mu a namu a tamu shari'ar su, in abu ya shafi haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, to shi ne sai mutum ya yi nadama yadaina kuma yayi niyyar cewa ba zai saki aukawa wannan laifin ba shikenan sai ya gyara daga nan ya danyi sai Allah ya karbi toban sa amma su sai zama koda mutum zai tuba to za a dora masa cewa za ka yi abu kaza saboda haka wato yace fatubu ila bari'ikum kutuba zuwa ga mahaliccinku faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku ay liyaqtul albari'u minkum almujrim wa'anda ba su yi laifin ba su kashe wa'anda suka yi laifi a cikinku a samu adadin wa'anda ba su yi laifin ba da adadin wa'anda suka yi laifi kwatankwacin haka duk wanda ya yi laifin ya yadda ya miƙa wuya dan uwansa mara laifin ya sare wuyansa in kuna so ku rabu da wannan laifin ko da ke wannan ma dai duk da yana da tsanani amma ai rahama ce domin in Allah ya karɓi wannan kaga an huta da azaba a lahira to Allah ta'ala sai ya sanya wannan shine tuba gare su akan wannan laifi zalikum wannan kisa da za a yi muku a matsayin tuba khairul lakum inda bari'ikum shine ya fi muku alhairi a wurin mahaliccin domin idan ba ku tuba ba yanda Allah zai gafarta muku in ya kama ku da wannan laifi za ku shiga azaba ta har abada saboda haka ku yarda a yi wannan hukunci a kanku fawaffaqakum lidhalika to sai Allah ya datar da ku kuka yarda kuka amince aka yi haka kaga shi ma wannan bai wace mutum bayan aikata laifi idan bai samu taufiki da taimakon Allah ba sai bijire cika wannan sharadi na tuba akwai wahala gara kawai ci gaba da bin sa ransa ko ya nemi wata hanya mafi sauki kamar yadda shaidan yake raya wa mutane to amma dai su din Allah ta'ala ya datar da su sun amsa laifin sun yadda kuma da wannan sharadi na tuba na cewa su miƙa wato wuyayensu a sare wuyayensu a kashe su a kan wannan laifi wa arsala alaikum sahabatan sauda li'alla yubsira ba'dukum ba'dan fayarhamahu Allah ya sai ya sako wani bakin girgije ya yi duhu domin kada sashenku su ga sashe tausayi ya hana a ta halaka minkum adadin kabir har adadi mai yawa ya halaka daga ciki asalin tafsirul jalalaini ma aka ce wajen 70,000 suka halaka amma dai wannan kisoshin ba su zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba wallahu alamu yadda abin ya faru amma dai an musu hukunci cewa duk wanda ya aikata wannan laifi na bautar dan maraki bayan da annabi Musa baya nan to tubansa shine ya bada kansa a kashe shi kamar dai idan mutum ya aikata laifin zina ko liwadi yana mukallafi jininsa ya halatta kuma an riga an kama shi mun ba kama mutum ba Allah ta'ala ya sitarta in ya ji mutum ya tuba tsakaninsa da Allah shi kenan in an kama mutum ne ko kuma shi kansa ya kawo kansa ya fallasa kansa to shi ne sai a zartar masa da hukuncin yanda yake amma in mutum ya ɓoye kansa kuma ba a kama shi ba sai je ya tuba bisa sharuɗan tuba da muka ambata a baya nadama dainawa nan take da kuma niyyar ba za a sake ba in haƙƙin bayan Allah ne kuma to a sasanta da su ta hanyar neman yafewa ko biya ko biyansu to amma Allah ta'ala dai ya ba su dama sun yi wannan fataba alaikum sai Allah ta'ala ya yi tuba a kanku ay kabila taubatakum ya karɓi tubanku hanyar tuba a shari'ar su ta fi tsanani akan shari'ar mu amma dai Allah ya ba su dacewa sun yi wannan din innahu huwa tawwabur rahim lalle shi Allah mai yawan karban tuba ne ko mai yawan jin kai shine ubangiji mai daukaka da buwaya mamallaki wanda bai kamata a saba masa ba saba masa butulci ne to amma duk da haka duk da munin sabawar saboda yawan jin kansa yawan gafararsa sai zama in bawa ya tuba bayi sun tuba yana yawan karbar tuba da yawa yana jin kai da yawa kuma baya saurin halakar da masu laifi to aka tunatar da su da wannan shima wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun akwai wani takalifi har ila yau ko kuma wani abu har ila yau da aka wajabta musu bayan wancan hukunci na cewa a kashe waɗanda suka aikata laifi to sauran waɗanda ba su shiga laifin ba Allah ya umarci annabi Musa alaihi salam ya zaɓi waɗansu mutane wasu ruwaye an ce mutum 70 waɗanda ba su aikata laifi ba amma dai suna cikin banu Isra'ila ne su raka annabi Musa alaihi salam zuwa ga gurin da yake ganawa da Allah su ba da uzuri hanzari kan wannan bauta da aka yi ba da yawunsu ba ne su goyi bayan wannan ba kamar ka ce wani abu mai kama da ba da haƙuri ba da hanzari to su mutanen kirkin da ba su aikata laifin ba masu aikata laifi kam da an kashe su saboda laifin saboda tuba to wanda ba su aikata ba su aka ce a zaɓi mutum 70 su je da annabi Musa ya gana da Allah ta'ala su kuma a lokacin wato sai su ba da uzuri a kan ainihin abin da 'yan uwansu suka yi to Allah ta'ala ya ce ku tuna iz qultum yayin da kuka ce wa qad kharajtum ma'a Musa yayin da wato a daidai lokacin kun fita tare da annabi Musa litatazuru ila Allahi min ibadati al-ijl domin wato ku ba da hanzari a wajen Allah daga bautar ɗan maraƙi da kuka yi da 'yan uwanku suka yi saboda ku ba da hanzari kan bautar ɗan maraƙi da 'yan uwanku suka yi wa samitum kalamahu Allah ta'ala ya ji yadda ku zancensa albarkacin annabi Musa wanda wannan darjantawa ce babba sai kuka ce ya Musa ya kai Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah ya kai Musa ba za mu yadda maka da cewa zancen nan da kake yi da Allah kake yi ba ba mu yadda cewa zancen nan da muka ji zancen Allah ne ba hatta nara Allah har sai mun ga Allah din sai mun gan shi tukuna to sai mu yadda cewa zancen nasa ne kuma mu yadda cewa da shi kake ganawa kake magana wa kuntum zalika jaharatan kuma saboda tsiwa da rashin tsoro da rashin kunya kuka faɗi haka a bayyane kuka faɗi haka a bayyane ƙiri-ƙiri kuka faɗa wanda magana ce ta sabo magana ce mai girma mai nauyi auko kuma ma'anar jaharatan ɗin ai hatta na rahu iyanan wato sai mun gan shi ganin ido wato ko dai hatta na Allah jaharatan wato har sai mun ga Allah a bayyane wato ma na sai mun ga Allah suka ce ba za mu yadda da maganar ka ba sai mun ga Allah kuma kuka faɗa a bayyane ko sakayawa ba ku yi ba ko wani ɗarɗar tsari-tsari ba ku yi ba kuka ce sai mun ga Allah sai mun gan shi bayyane kawai garangatsai kuka faɗa ko kuma cewa kuka yi sai mun ga Allah ganin ido ƙiri-ƙiri ga mu ga shi tukuna sannan mu yadda cewa shi ne kaga waɗannan su ma sun sake faɗawa cikin wata fitinar sun aikata wani babban laifi fa akhadhatkum as-sa'iqa saboda wannan magana ta rashin ladabi sai tsawa ta kama ku su waɗannan din fa waɗanda suka je ganawa sai tsawa ta kama su a sai hafa mutum ku ka mutu wa antum tanzuruna kuna kallon abin da ya same ku amma tadda su wato domin ladabtarwa ba ajale su ne ya kare ba anai Musa ya damu ya shiga wato bakin ciki ce wato me zan je ya gaya wa al'umma banu Isra'ila da ya zabo zababbunsu masu adadi mai yawa haka in ya koma ya ce sun mutu to shine ya roki Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tashe su bayan wannan ladabtarwa shi yasa Allah ta'ala ya ce suma ba'asnakum min ba'di mautikum sa'annan muka tashe ku muka rayar da ku bayan mutuwarku mutuwa ta ladabtarwa akwai mutuwa da take zama ta ladabtarwa ba ta karewar ajali ba to wannan sai a tashi a karasa rayuwar da ta rage to irin ta suka yi anan la'allakum tashkurun domin ku gode wa ni'imar da muka yi muku to duka wannan da Allah ta'ala ya so daga kan wannan to da al'amarin banu Isra'ila ya kare da an karar da zuriyarsu da komai nasu Allah an ce su tun daga lokacin ba wanda zai sake samu wata daukaka tun da sun fai aikata laifuffuka in sun yi wannan an yi musu afuwa sai su sake fadawa cikin wancan an yi musu afuwa daga wannan an taba tafiya sai sake fadawa cikin wani haka nan zakai ta gani alqur'ani yana ta ambatawa ba suratul baqara kadai ba surori da dama kamar suratul araf haka da makamantanta abinda ke tabbatar da cewa al'ummar banu Isra'ila wato yahudawa kenan suna da wuyar sha'ani kuma shi yasa har ila yau din nan suke ainihin wahal da al'ummar duniya Allah ka tsare mu daga sharrinsu ci gaba da bayanin waɗannan ni'imomi Allah ta'ala ya ce
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
wata ni'imar har ila yau Allah ta'ala ke wa zallalna alaikum al-ghamam kuma mun yi muku inuwa da girgije wata ni'imar ta daban mun muku inuwa da girgije ay fatarnakum bi sahabir raqiq mun muku kariya da wani girgije wasu gajimare marasa kauri man har shamsi fitte wato daga zafin rana a lokacin da muka kasance a cikin tsimuwa a cikin makuwa lokacin da Allah ta'ala ya umarce su da su shiga baitul maqdisi suka ki shiga kamar da Allah ta'ala ya ambata labarin suratul ma'ida Allah ta'ala sai ya killace su a wani daji takaitacce suna ta kaiwa da kawowa tsawon shekaru 40 ba su iya yin gaba ba ko baya to amma dai madadin a bar su suna gasuwa da zafin ranar sai aka yi musu limshi na wani girgije da ya saukan musu da sanyi ya hana su konewa ko kuma jin zafi shine wa zallana alaikumul gamam mun muku inuwa da girgije wa anzalna alaikumul manna wassalwa kuma mun saukar muku da almannu da assalwa ana cewa ma'anar mannu din shine darba wani abu ne mai kama da zuma sai yakan sauko cikin dare akan bishiyoyi yana da kauri to sukan ɗebe shi da masakansu su sha kuma yana da daɗi kuma yana kashe kishirwa da yunwa wasalwa da kuma tsuntsaye ƴan cila da suke sauka sai ga garken tsuntsaye sai su dinga saukowa sai su kama su yanka abin da suke bukata anin su ci gobe ma kuma za su dawo kullum haka aka yi ta ba su abinci a wannan hali na yawo cikin daji na tsawon shekaru 40 kuma taran jabin wa ɗairu sumana manu da salwa ɗin shine a taran jabin ɗin wato darɓa ɗin wahuwa maddatun samariya wani sinadari ne wanda yake mai danko hulwa kuma da zaƙi kal'asalil abyad kamar farar zuma haka Allah ta'ala yake sauko da shi a kan bishiyoyi sai su ɗiba su dinga sha wa ɗairu sumana da kuma tsuntsaye waɗanda suke saukowa ƴan cila suna kamawa suna yankawa suna ci ko abin baya yankewa kullum wa kullum muka ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗa abubuwan da muka arzukta ku da su wala tadakiru kada ku adana ko da ke wasu sun fassara mannu ɗin wasu malaman sun fassara mannu da baiwa kurin wato baiwa ta nau'ukan abinci daban-daban mai sauki suka ce ba iya wannan darɓa ɗin ba ne kawai Allah ta'ala yake ba su kyauta akwai nau'uka daban-daban na 'ya'yan itace da abinci da Allah ta'ala ya tafitar musu da shi duk da ba a gari suke ba duk da babu kasuwanni babu abin amma Allah ta'ala ya yi musu baiwa da nau'ukan abinci iri-iri daban-daban masu sauƙi da suke samu suna ci suna sha a wadace duk da cewa suna cikin wani nau'i ne na kurkuku ko fursuna suna cikin ladabtarwa ne amma dai an karrama su da yi musu inuwa sannan an ba su abinci anin sassauka kuma mai daraja mai tsada wanda ba za su iya sama wa kansu irinsa ba ba don wannan baiwar ba amma ce musu aka yi kullum kawai kowa ya ɗebi na bukatarsa ta ran nan tunda alkawarin Allah ne ba zai yanke ba fa kafaru ni'mata waddahar sai suka ainihin butulcewa ni'imar suka saba suka ce haba kullum sai ka yi wahalar zuwa ka kamo tsuntsu kullum sai ka yi wahalar ka je ka yi ɗebo abinci ka ɗebi na kwana biyar mana ko kwana uku ko sati kawai shikenan ka yi kwanciyarka amma kullum sai ka je ka ɗebo kaga wannan ma butulci ne a ce mutum zuwa kawai za ka yi ka karɓo ka ɗebo amma ya zama wahala to haka ɗan adam yake mutum zai je nemo abinci da ƙyar da wahala amma inda zai samu wani ya ce masa ka zo ka dinga karɓar abincin kyauta kullum ka an taɓa tafiya ya gamsu ya samu sauƙi sai ka je yana cewa haba kullum a yi ta wahalar mutum me yasa ba za a haɗa abincin a ba mutum shi ba mutanen nan wallahi suna da son wahalar jama'a bayan mutum ya huta da wahalar da yake wahalar kansa to haka ɗan adam yake fa godiya anhum to kuma sai aka yanke shi a barin sai ya dinga wahala kuma malamai suka ce lokacin da suka fara tarawa misali mutum sai ce bari ya ɗebo na yau da gobe ko na kwana uku domin ya huta kwana biyu ko uku to kuma sai abin ya fara karanci da karshe kuma sai aka yanke shi aka dakatar da shi wa ma zalamuna amma ba su zalunce mu ba da abin da suka yi din butulcin da suka yi ba su zalunce mu ba dan adam wane shi ya zalunci Allah ko ya tauye Allah sai dai ya zalunci kansa walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai sun kasance masu zalunta kawunan su ne yana babalahu alaihim daman munin sharri sharrin sabawar sharrin zaluncin yana komawa ne a kansu na'am wa iz qulna yawa wa iz qulna dukhulu hadhihi alqarya ka ambata yayin da muka ce musu bada khurujihim minati bayan wasu shekaru da yawa bayan sun fita daga wannan makuwar wannan batan kai shekaru 40 din da aka killace su sun kare kuma wannan bayan rasuwar annabi Musa ne da annabi Harun alaihi assalam kamar da malaman tafsirin suke cewa muka ce musu udkhulu hadhihi alqarya ku shiga wannan alqarya wannan birni wato Baitul Maqdis aw ariha ko kuma ariha cikin garuruwan Palestine fakulu minha aysu shi'tum ragadan ku ci abinci daga waɗannan garuruwa tunda tsawon wa'ancan shekarun 40 ya kare to ciyar da su da aka yi ta yi saboda ajiye su da aka yi a gurin ya yanke ya kare sai aka ce musu to yanzu ku koma birnin Baitul Maqdis ko Ariha ku ci abinci a wannan gari a wadace ai wasi'an la hajra fihi za ku samu abinci wadatacce wanda babu wani hani wadkhulul baba sujadan amma ku shiga kofar birnin in za ku shiga kofar garin babbar kofa da ake shiga birnin wato ku zamanto sujadan kuna masu sujada ai manhani ne kuna masu sunkuyo ba su sujada kafa goshi ba sujada ce ta majazi wato yayin shiga ku zama masu sunkuyar da kawunan ku abinda ke nuna ba ku shigo da dagawa ba kun shigo da ainihin ladabi ne da kankan da kai kuna masu biyayya wa qulu hittatun kuma yayin da za ku shiga ku ce hittatun ai mas'alatuna hittatun mu abinda muke roƙon Allah shine a kakkabe mana zunubanmu ai an tu hada anna hadayana abinda muke roƙo shine a sauke mana zunubanmu yayin da za ku shiga ku sun koyar da kawunan ku kuna ma nusu nuna wa Allah ladabi sannan kuma ku ce hiddatun abinda muke roƙo shine laifukanmu da muka yi a baya a shafi a yafi in kun yi wannan naghfir lakum khatayakum za mu yafe muku zunubanku laifukanku za mu yafe daga wannan ma an biyo da su hanya mai sauki sun aikata laifi sun fito daga ɗauri ko ladabtarwa da aka musu an ce musu ga inda za ku je ku yi rayuwa mai albarka rayuwa wacce take da sukuni za ku samu abubuwa na halal kuma Allah zai wadata ku a can amma dai yayin da za ku shiga ga yanayin da za ku shiga in kun yi haka kun roƙi gafara za mu gafarta muku na da aka ce hiddatun ai mas'alar na hiddatun kamar abin da aka sunnanta mana yayin da ka fito daga ban ɗaki ka ce gufrana ai as'aluka gufranaka ina roƙonka gafararka ko allabi gufranaka ina roƙon gafararka to kuma haka muna roƙonka gafara gafara muke roƙonka za mu gafarta muku zunubanku wa sanazidul muhsinin kuma da sannu za mu ƙarawa masu kyautata aiki wa'anda suka yi da'a ga Allah bayan shafe zunubi ma sai mu ba su sawaban lada. Idan kun tuba kun yi abin da aka ce, in kun tuba kun yi abin da aka ce, to za a yafe muku zunubanku. Kuma wanda ya ci gaba da aikata aiki nagari tsakaninsa da Allah, to za a bashi lada kuma. To kaga ai wannan ma karramawa ce, kuma ni'ima ce da darjantawa, wanda ya kamata a ce sun kiyaye kuma sun gode ma Allah a kai, kuma ta cancanta da a tunawa jikokinsu wannan. To amma me ya faru? A irin tsarinsu na gardama na ɗin ma dai ba su yi abin da aka ce musu ba.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
نعم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. الذين ظلموا وإن دسك ظالمين منهم دق بنو إسرائيل سي سك مسنيا ƙaulan wata magana, suka musanya da wata magana, suka faɗi wata magana gairar allazi ƙila lahum, suka faɗi maganar da ba ita ce aka ce musu su faɗa ba. An ce musu su ce hiɗɗa, muna roƙon a sauke mana zunubi, muna neman a yafe mana zunubanmu. To maimakon su ce hiɗɗa, فقالوا حبة في شعرة. قالوا ذلك استهزاء بدل قول حطة. فغيروا القول بقول آخر. سسكتي أي قايا أتكم مسكي. ثم فديوانا سنة إسجلنشي. كاغوان دا أكتي مسكي فدي كلمة تاني من غافرة. To menene ya kawo ya ambata kwaya a cikin wani abu in ba shakiyanci ba? Ai gafarar tafi samun tsabar wani abu, tafi samun komai ma. In an samu gafara, to kwaya da komai ma da ake bukata za a samu. To amma kamar sun faskarar umarnin Allah da izgilanci, shi yasa suka faɗi wannan. Sun faɗi wannan ta fuskar izgili, suka canza faɗa sohiɗa, yafewa muke nema. Magayyar alƙawla bi ƙawlin akhar, maganar sai suka canja ta da wata magana ta daban. Wa dakhalu yashafuna ala astahi, kuma wato suka shiga, yashafuna ala astahi, wato suna jangin di a bisa dubaransu. Maimakon cewa aka yi su shiga suna tafiya a kan ƙafafuwansu amma su sunkuya, amma sai suka zauna suna jagindi. Jam'u ustin wa huwa adubur ai adbarihi, wato ma'ana sai suka zauna dafa'an suna jangindi yayin shiga cikin ƙofar gari, maimakon su tsaya ɗin su sunkuyi da kansu yadda aka ce da su. Ba su yi sujadan ba sai suka yi zahafan, ba su ce hiɗatun ba sai suka ce hiɗatun, ko a wani lafazi hiɗatun fi sha'aratin, ko kuma habbatun fi sha'aratin, alkama muke nema. To ai da Allah ta'ala ya ce musu su shiga, za su ci a wadace, ba ma alkama kaɗai ba, komai ma za su samu, albarkar rayuwa duk za su samu, to amma suka musanya da isgilanci a bisa dabi'ar su ta yawan gardama da jayayya da sabawa duka sun yi wannan alal istihza akan isgilanci yadda aka ce ka tafi ka shiga ainin kana tafiya kana mai sunkuyi da kai don nuna tawadu ka zo kana jagindi shi Allah ta'ala kuma in ya ce ga yanda za a ce ko ga yanda za a yi to dole ne yanda ya ce a yi ɗin haka za a yi shi ne ɗa'a shi ne bautar idan aka canza to ba a yi bauta ba ko ba a yi ɗa'a ba kuma babban abin takaitin shi ne su suna yin wannan ne tare da manzannin lokutansu Yusha alaihi salam wanda ya gaji annabta bayan annabi Musa da Harun da shi suka yi wannan Yusha alaihi salam almajirin annabi Musa din ne Allah ya bashi annabta a bayan annabi Musa da Harun to kaga manzo da kansa manzon lokaci ya ce ga abin da za a yi amma kiri-kiri a saba a yi wani abu daban shi ma kansa wani cin zarafi ne wanda ya cancanta a azabtar da waɗanda suka yi haka fa'anzal na alal ladina zalamu rijzan minas sama to sai muka saukar da rijzan minas sama wata azaba daga sama alal ladina zalamu akan waɗanda suka zalunci kansu wato su waɗannan da suka yi wannan ta'annutin wannan izgilancin to sai muka saukar da ainihin azaba ta annoba a kansu minas sama daga sama bima kanu yafsukun saboda wannan fasikanci da suka kasance suna aikatawa ai bi sababi fiskihim wato saboda fasikancin su ai khurujihim an itta'a saboda sun fice a barin da'a sun kangare wa umarnin Allah fa halaka fi sa'atin adadun kabir a wata magana an ce mutane da yawa sun rasu sakamakon wannan annoba Bukhari da Muslim sun rawaito hadithi daga Usama dan Zaid Allah ya dade shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da'unu rijzun aw azabun ursila ala bani isra'il ita annoba azaba ce wato da aka saukar da ita akan banin Isra'il aw ala man kana qablakum ko kuma yace akan waɗanda suka gabate ku banin Isra'il din da ake nufi fa idza samitum bihi bi'adin fala taqdamu alayhi da aka idan kuka ji ana annoba a wata ƙasa ba kwa ciki to kada ku shiga ƙasar fa idza waqa'a bi'adin wa antum biha fala takhruju firaran min kuma idan annobar ta auku ta soma ta kama a wata ƙasa kuna cikinta to kada ku fice daga ita daga cikinta domin ku guje wannan abin da ke faruwa kaga wannan hadisi ya tabbatar da cewa asalin annoba azaba ce da Allah ya saukar da ita akan wata al'umma ta banu Isra'ila so wani hadisin kuma yake cewa amma ga mu'minai idan ta samu mu'minai shahada ce babu wani mu'minin da annoba za ta auku a ciki wato a inda yake kuma ya tabbata bai gudu ba yana mai tawakkali yana mai dogaro da Allah fa ce in ya mutu da sababinta ya zama shahidi in kuma bai mutu ba to Allah zai kankare masa zanubansa saboda haka in azaba ce akan banu Isra'ila sanda ta sauka ko kuma akan waɗansu kafirai na kowane lokaci saboda kafircinsu wanda ya kafiri baya samun kafara balle shahada to in yadda take azaba akan su to kafara ce kuma tsarki ne da kubuta ga ainihin waɗanda suke masu imani wanda suke da imani wannan kafara ce gare su to Allah ka datar da mu na'am Allah ta'ala ya ci gaba da ambata wato nimomin da Allah ya yi wa banu Isra'ila amma duk da haka suka ci gaba da butulcewa wa idh istasqa Musa ka ambata yayin da Musa ya nemi shayarwa ai dalibai su koya ya nemi shayarwa ruwan sha da sauran biyan bukatu li kaumihi ga mutanansa wa kad adi shufiti alhali kishirwa ta same su sanda suka shiga halin wannan makuwar ko wannan rudewar batankan wato labarin da aka ambata a baya din kenan da aka umarce su su je su yi yaki da wasu amalika waɗansu tantiran kafirai suka ce ba za su je ba hannan ma suka yi galati cewa shi Musa ya tafi da ubangijinsa su yi yaki dalilin wannan aka dora musu wannan makuwar ko kuma wannan batan kai to suna cikin wannan yanayin sai ruwan su ya yanke kishirwa ta kama su da tsanani wanda da ba dan Allah yayi musu nima ba to da kishirwa za ta halakar da su ne suna a musasshen daji ne to sai Allah ya nuna wata mu'jiza nan ma fa kullana sai muka ce idrib bi asakal hajara wato kai duka akan dutse da sandarka wanda sandar wannan sandar ta sa ta mu'jiza sai Allah ta'ala ya umarce shi da ya duka da ita akan dutse fadarabahu sai ya duka akan dutsen dutse ne kamar da malamai suke fada khazin a tafsirin sa yake cewa dutse ne wanda ake daukarsa ana tafiya da shi duk inda ake tafiya dutse ne daidai misali ana saka shi ma a cikin jaka ko wani abu a tafi da shi saboda haka amma inda duk aka buƙaci ruwa Annabi Musa sai ya sa sandarsa in ya yi duka a kai sai kawai ruwa ya barko kaman famfuna baki 12 famfajarat min husnata asharata aina sai idanuwan ruwa 12 su bubbuga tsanin su kwaranyo su keto daga wannan dutse bi adadin asbad kamar yawan adadin haulolinsu da tushensu ɗaya amma dai wato saboda ƴaƴan na Annabi Yaqub mutum 12 ne kowa da zuriyarsa sai aka maida su kamar haula daban-daban dan ya zama sun samu sauƙin fasanta abubuwa irin waɗannan to sai zama an yi musu idanuwa 12 ko waɗanne kad alima kullu unasin masharabahum ko waɗanne mutane a cikinsu sun san ina ne wurin shansu ai mawdu ashribin wurin da za su sha wala yushrikum fi ghayrihim wasu ba za su yi tarayya da su ba a wurin shansu wa sababu tafarruqihim isna'i ashara anna awlada yaquba kanu kadhalika sababin karkasa su zuwa gida 12 shine cewa ayi Annabi Yaqub sun zamanto su 12 Yusuf da ƴan uwansa 11 wa kullu sibdin yantami li wahidin minhum kowace haula ta ƴaƴaye da jikoki na dangantuwa zuwa ga ɗaya daga cikin wannan ƴaƴayen 12 wa qulna lahum maka ce da su kulu washrabu min rizqillah ku ci sannan ku sha min rizqillah daga arzikin Allah wala ta'asau fil ardi mufsidin wato kada ku kasance masu barna mumunar barna a cikin ƙasa bayan waɗannan nimomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muku wala ta'asau daga asyu asyu din shine ashaddul fasad barna mumunar barna to kada ku sifantu da mumunar barna wato a bayan ƙasa bayan wato Allah ya yi muku ni'ima da addini ya yi muku ni'ima ta rayuwa ko aikata laifuka da kurakurai da yawa wanda duka kun cancanta da akama ku da wannan amma duk Allah ta'ala ya muku afwa ya arzikta ku to kada ku zamanto mabarnata a bayan ƙasa waɗannan bayanai ko da yake ba su ƙare ba ana ci gaba da bayanin su dai duka Allah ta'ala yana bayyana mana tushen bani Isra'il da kuma yadda suke da sammatsi da yadda suke da wayar sha'ani da yawan gardama da sabawa manzan su tun manzan farko har zuwa manzanni da yawa har ma lokacin da wasu suka gurbace suka kashe waɗansu annabawa da masu wa'azi duka dankin Allah dankin gaskiya dan butulci dan mu gane cewa ashe da Allah ta'ala yayi fushi da su daga ƙarshe har ya umarce mu da mu nemi shari'a sabanin tafarkin maghdubu alaihim waddalin tafarkin wanda aka yi fushi da su kuma batatu lalle akwai sababi sabin kuma shine bijirewa Allah da suka yi yawan butulci da suka yi sun yi laifuka da yawa an yafe musu an yi musu nima da yawa ba su yi godiya ba har suka kai jallin da Allah ya tattara su ya yi watsi da su ya la'ance su kuma bai sake yarda da lamarinsu ba wanda kuma shine sababin da ya sa har ila yau dai jikokin waɗancan mutanen suka zama babbar fitina a rayuwar duniya ta al'umma baki ɗaya musamman ma a kanmu mu musulmi a yau wanda kuma manuniya ce ko matashiya ce don nabaha mu faɗakar da mu kan cewa waɗannan mutane ba mutane da za a yi koyi da su ba ba mutane ne da za a yarda da su ba ko ba mutane ne da za a kwaikwayi salon rayuwarsu ba ba ababen ƙaye ba ne bai kamata rayuwarsu ta burge al'umma ba domin ga yanda al'amarinsu ya soma kuma ga yanda ya tike sauran bayanin dai insha Allah yayin da Allah ta'ala ya kaddare mu da karanta sauran bayanai akan sifofin za mu ƙara jin yadda abubuwa suka kasance da ma kuma yadda Allah ta'ala ya faifaye al'amarin da fushi a kansu Allah ka tsare mu daga tafarki irin nasu tafarki na butulci tafarki kuma na sabo da bijirewa waɗanda suke rusa bawa na Allah daga kowace daraja da Allah ya bashi ya dawo ƙasa warwar ya zama ainihin ya yi hasara ya taɓe duniya da lahira kamar yadda suka taɓe Allah ka tsare mana imaninmu da shari'armu ka daumar da haske na alƙur'ani a cikin zukatanmu rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama na'udzu bika allahumma min al fitani ma zahara minha wa ma badana wa na'udzu bika min jahadil bala wa darakish shaqa wa su'il qada wa shamatil ada wa nas'aluka allahumma ishatan haniyatan wa mitatan sawiyya wa maraddan ghayra mukhzin wa la fadih allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته